mutaro mai tamasule.
Yaya alaka ku take da Margai?
Eh, ni ne babban dan sa a yanzu.
Gashi mun samu wannan labari inda Allah ya yi masa cikawa, Allah ya gafarta masa kuma ya sa yana aljanna. Za ka dan gaya mana wani abu ne game da shi, me ya faru da zuwa lokacin da ya tafi Kairo din da sauransu?
To, da ka san yadda sha'anin rashin lafiya yake, mu dai anan mun san ya samu bugun zuciya. To, bayan kuma ya tafi can sun gaggano wasu abubuwa. To, kafin ma dai su fara komai, Allah ya ikon sa yau da safen nan.
Dama kenan bai jima da tafiya.
Ranar Asabar din nan ya tafi, yau kwanan su biyu. Ranar Asabar ya tafi, yau kuma da safe Litinin din nan Allah ya masa rasuwa.
To, akwai wasu dama tunda shekaru sun yi nisa an sani, akwai lalurori da ke fama da su ne haka gabanin wannan tafiya din?
Ai, ba shi da wata lalura banda wannan din, ita ma bai san da ita ba, domin yana da ulcer, sai yake ganin kamar ulcer ce da shi yana mura, bai sani ba. Dan sai da aka je asibiti, sannan ya san ma yana da lalura zuciyar.
Ya zaka bayyana shi a matsayin uba, tunda ya kasance kusan uba ga kowa, amma kai tartibi, tunda a yanzu kai ne babba a cikin yaya, ya zaka bayyana shi a matsayin sana uba?
Na'am. To, kamar yadda duk kuka sani, shi uba ne ga kowa, kowa ɗansa ne, mutum ne mai haƙuri da juriya, tarbiya mai rungumar jama'a, mai girmama jama'a, kowane irin mutum kina bashi mutuncinsa. Tarbiyyar da ya nuna mana kenan, kar ku lakanta mutum kowane iri ne, Allah ne ya yi shi, Allah ne ya ga dama ya ganshi haka. Saboda haka, ku kuma ba wayanku bane yasa kuka zama haka ba. Saboda haka, sai ku yi Allah godiya, ku runguma kudin mutumin da Allah ya hada ku da shi ya yi mana wannan tarbiyyar. Sannan kuma haƙuri, zama mutum shi ya kunanka mutum ne mai haƙuri da gaske, yana da juriya da haƙuri, ba shi da abokin gaba. Kuma duk yadda kuke da shi, ko ɓata masa kai aka gaya masa, zai ce Allah ya shirye shi.
Duniya ta san shi mutum ne mai barkwanci, haka ya zama takewa sarki da iyalai.
Haka ike, yadda ka ganshi da jama'a, haka ike da sauran, yadda ka ga yake yi a waje, haka ike yi da mu, domin ni kamar aboki muke da shi. Shi ne ma lokacin da ya rasa idanunsa, ya ce da ni, ya kamata fa mu zama abokai, ni da kai yanzu. Saboda haka, yadda ike barkwancin nan da sa jama'a, haka ike da iyalansa da ƴaƴansa da jikokinsa da duk kowa, haka ike a ko ina ne.
Ya taka makamai, an yi gwamnati a mataki daban-daban, kuma ya yi shuhura wurin abin da baiwar da Allah ya martazance da zalakar magana. Wai ku a matsayin ƴaƴansa, me kuke, ya kuke ji sannan ake cewa dan masani, dan masani nan duk taro in bashi sai aga kamar lami?
Haka ne, sai Allah ya bashi wannan baiwa, da idan ya yi magana sai mutane su saurara ta shige su, saboda duk abin da yake faɗa daga zuciyarsa ne tsakanin sa da Allah. Shi yasa idan yayi magana mutane su kan na'am da abin da yake, saboda gaskiyarsa yake daga zuciyarsa, maganar da yake tsakanin sa da Ubangijinsa yake maganar, sai mutane suke saurara su ji.
A baya ka ce yakan ce muku cewa ku rage girman kai, ku rungumi kowa, amma idan yaje taro zai zama cewa kowa yake saurare. Taro ya baje ai ta cewa dan matsayi ya ce wai ku ƴaƴansa din ne kuna jin wani abu haka na kuna daban ne? Misali,
wallahi babu ji, saboda bai koya mana haka ba, bai yadda ba mu kai ba ma. Kuma kullun shi yana sa Ubangiji a sha'aninsa, domin ko zuwa gurin taron yayi ce zai yi magana, yakan ce Allah ka iya mun da iyawarka, Allah kai mun jagora, ce ba iyawata bace, Allah kai mun jagora. Saboda haka mu bai nuna mana haka ba, saboda in kaga zamantakewar sa, in ka zo gidansa kaga yadda da irin mutanen da yake zama a koda yaushe, zaka san cewa bai dauki kansa komai ba, ya mai da kansa yana mutu ba, yaran gidansa da kowa nasa su yi wasa, wani lokaci ma abin har mu muke ganin yayi yawa, saken nasa yayi yawa, yaran sa ya saki musu da yawa, muke musu magana ce ku kyale ni haka Allah yi ni.
Yayi aiki har a majalisar dinkin duniya, kuma daga baya ya zama ɗaya daga cikin masu faɗa aji a Najeriya. Misali, wai kukan yin irin misali ya kuke jin mutane idan sun zo neman alfarma a wurinsa, kukan kawo masa kuma?
Alhamdulillahi, duk mutumin da ya zo neman alfarma a wurinsa yana ƙoƙari ya yi, amma mu ‘ya’yansa yakan ce ku yi ƙoƙari ku nema da kanku. Wallahi bai taba daukan dansa ya kai shi wani guri ya ce gashi ai masa wani abu ba, ko yana neman wata alfarma, wallahi kai dansa ma baka isa ka zo kai masa wannan maganar ba, domin ba zai ba.
To misali ba kwa zuwa da shi da sunan sa ku je wurin gwamnati?
Idan muka je alhamdulillahi, idan aka ji sunan mu ana bude mana kofa da littar darajar sa, amma dai shi ice ganawa wallahi bai taba yi ba, bai taba yi ba.
Gashi Allah ya masa cikawa, shekarunsa nawa bana?
To shekarunsa a nan zamani shekararsa 98, amma hakikanin gaskiya 90 wani abu yake, amma dai 88 ne shekarunsa.
Shekarunsa na boko?
Boko kenan, eh.
Amma na hakika?
Na hakika 90 wani abu yake, zai yi wurin 92.
Yanzu kai ne babba, dama akwai wanda ya girme ka ne, ko kuma kai ne dama ya fara haifa?
A'a, ina da yayye mata da yawa, amma wana ɗaya ne namiji ya rasu, sai yayye mata, har yanzu ina nan tare da su.
To ku kuna ne ki ne?
A yanzu masu rai mu goma ne, mu goma ne, maza huɗu mata shida.
To iyalai fa iyalansa shi da mata?
A yanzu matarsa ɗaya ce.
To ya aka tsara batun jana'iza tunda watakila gashi ba a gari ya rasu ba?
In Allah ya yarda gobe muke sa ran za a kawo gawarsa, karfe 2 na rana za a yi jana'izar karfe 4 bayan sallar la'asar a kofar gidan mai martaba sarkin Kano.